Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 safe kenan a agogon Washington DC. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai yi ganawa ta farko da wani shugaban nahiyar Afirka. A yau kuma ake sa ran Amurka za ta sanar da buɗe bakin iyakokinta ga makwabtanta. Kana a karon farko mutum mafi yawan shekaru a duniya zai ziyarci duniyar sararin samaniya.
Kanin labaran duniyar kenan. To bayan da kwamitin kwallon majalisar malamai na jihar Kano ya jaddada goyon bayan su tare da amincewa da jagorancin majalisar karkashin shugabancin Malam Ibrahim Khalil, masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin kasa na ci gaba da sharhi akan lambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta Kano.
Akwai yiwuwar watakila garin kaucewa ita siyasa din, kuma a ji a afka cikin siyasa din, duba da cewa zarge-zargen da waɗanda ake zarge din da kuma watakila wanda ake son a kawo karkashin shugabancin ba lalle ne a ci gaba daya, duka al'amarin ya kaucewa ita kanta siyasa batu.
To a jihar Niger, Najeriya ma masana shari'an ne har ila yau suke bashin baki bayan da wata babbar kotu a jihar ta bada umarnin cewa sabon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Azumi II ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na kalubalantar zaben.
Odan da shi mai shari'a ya bayar shine muke kira espace a turance, amma a hausance shine na wucin gadi ne kuma bai wuce kwana bakwai. To na tabbata shine Sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda.
To bai ga kuma muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamel Kai zai gabatar da kuma wasu sakonni da suke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis. Yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a yankin arewaci na makwabciyar kasar Habasha da ke Afirka ta gabas. Ganawar a fadar White House za ta kasance ta farko da shugaban Amurka Joe Biden zai yi ta tare da wani shugaban Afirka a matsayinsa na shugaban kasa. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta fada a cikin wata sanarwa cewar shugabannin biyu za su tattauna kokarin kare demokradiyya da 'yancin bil'adama, inganta zaman lafiya da tsaro, haɓaka tattalin arziki da magance ɗumamar yanayi. Kenya tana rike da kujerar shugabancin majalisar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke juyawa a wannan watan. Amurka da Kenya sun dade da dangantakar haɗin kai kan ayyukan tattalin arziki da tsaro, ciki har da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar ɗaukar ƙwararren matakai kan ta'azzarar rikicin arewacin Habasha, inda aka kashe dubban mutane kuma miliyoyi ke buƙatar taimakon agajin gaggawa. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus daga watan gobe. An rufe kan iyakokin a duk hanyoyin mota, jirgin ƙasa da na jirgin ruwa tun daga watan Maris na 2020 saboda ɓarkewar annobar COVID-19, banda muhimman tafiye-tafiye kamar kasuwanci. Nage dokar ta takaitawa ga matafiya marasa mahimmanci a kan iyakokin kasar na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnatin shugaba Joe Biden ta bada sanarwar cewar za ta bada dama ga masu cikakkiyar allurar rigakafi 'yan kasashen waje su shiga cikin kasar ta jiragen sama daga watan gobe. Ba bayyana ainihin rana ko ɗaya daga cikin sabbin dokoki da za a shimfiɗa ba. Jami'an gwamnati da suka yi magana da 'yan jarida ba tare da bayyana sunansu ba sun ce mutane da ke neman shiga Amurka ta haramtacciyar hanya za su ci gaba da kasancewa karkashin abin da aka kira doka ta 42 da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kafa, cewar masu fafutukar shige da fice sun ce suna hana bakin haure tsallakawa kan iyaka kafin su nema mafaka. Gwamnatin Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar Amurka da na Canada da Mexico da su ɗage wannan takunkumin wanda suka ce ya yanke iyalai kuma ya hana biliyoyin dalar Amurka yawo a sanadiyar masu yawon shakatawa ba su samun dama. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia, jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tashi zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin fasinja na biyu da Blue Origin ke gabatarwa. Ana sa ran jirgin mai sarrafa kansa zai ɗauki kimanin mutane 10 kuma zai ɗauki dukkan fararen hula kimanin kilomita 100 sama da duniya don zuwa duniyar. Tafiyar za ta ba Shatner mai shekaru 90 da haihuwa a duniya damar zama mutum mafi tsufa da ya shiga sararin samaniya. Dan wasan wanda aka fi sani a matsayin Captain James Craig a shirin nan na talabijin na Star Trek. Sauran jami'an jirgin sun hada da tsohon injiniyan NASA Chris Bahuzin da dan kasuwa mai bincike na asibiti Glenn DeVar Audrey Powers, mataimakin shugaban kamfanin na Blue Origin. Blue Origin ya kammala jirgin na kasuwanci na farko a watan Yuli lokacin da wanda ya kafa jirgin Jeff Bezos da wasu mutane uku suka yi tafiya a jirgin kimanin na minti 10.
To idan an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Bayan da kwamitin ƙolin majalisar zartarwa na malamai a jihar Kano Najeriya ya jaddada goyon bayansa tare da amincewa da jagorancin majalisar ƙarƙashin shugabancin Malam Ibrahim Khalil, masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin ƙasa, na ci gaba da sharhi akan dambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta Kano. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
A shekaran jiya Litinin ne ayarin wasu mutane bisa jagorancin Malam Jamilu Abubakar suka sanar da sauke shi Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shugabancin majalisar bisa cewa yana shiga a dama da shi cikin harkokin siyasa a jihar Kano. Bada haka suka ayyana shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano Malam Abdullahi Pakistan a matsayin shugaba. To amma taron kwamitin koli na majalisar malaman ta Kano da maraicen jiya Talata yayi watsi da wannan mataki.
Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta ƙasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin 'yan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Ni da nake magana tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba. Ni ne mataimakin sakatare da iko ba taɓa samun wani saɓani ba a tsakaninmu, ba a taɓa jin wani ƙorafi ba, kuma har zuwa a yanzu a hakan nan muke tafi.
Yanzu haka ne masana shari'a da dokoki sun fara tsokaci akan wannan batu. Barista Amina Umar lauya ce a nan Kano.
Tsarin mulkin Najeriya zaka ga ya nuna cewar idan ana tuhumar mutum ya kamata a sanar da shi, a bashi dama ya kare kansa. Akwai kuma matakai da ya kamata a ɗauka, akwai irin su warning, wato a gargaɗi mutum yana abu. To duk da dai kuma ba malama bace ni, idan muka duba a bangaren addinance manzon Allah kawai ba zai zo ya ce ya kama mutum da laifi kuma ya yanke masa hukunci ba. Akan ba wa mutum dama da uzuri lokacin da Annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ci itaciyar nan da Allah ya hane shi, Allah sai ya masa tambaya ta wanda yake bashi damar cewar ya kare kansa, yace masa shin Adamu ban hane ka daga cin wannan itaciyar ba? Tambaya ce. Kaga anan yace ya Ubangiji na aikata laifin, na zalunci kai, na zalunci mai, kuma ya nemi Allah ya yafi masa wanda kuma an koyar da mu.
A nasu bangaren masu ilimin kimiyyar siyasa sun ce shigo da zargin siyasa cikin majalisar malaman ta Kano na alamta yunkurin cusa siyasa a cikin ta.
Akwai yiwuwar wata kila garin kaucewa ita siyasa din kuma a je a afka cikin siyasa din, duba da cewa zarge-zargen da waɗanda ake zarge din da kuma watakila wanda ake san a kawo ƙarshen shugabancin ba lalle ne a ci gaba daya, duka al'amarin ya kauce wa ita kanta siyasa. Bato watakila akwai yiwuwar idan ana gudun siyasa ne kuma kada a je a afkawa ita kanta siyasa din, ko kuma a je ita majalisar cikin siyasa din, idan har babu wani laifi a ciki, to kaga nan gaba an yi abin da yake, ba za a ce an yi zargin wani da yin wani abu a ciki ba. Amma idan haka kawai baya cikin dokoki kuma aka zo aka yi, to kaga za a iya cewa wannan din ne ma shine siyasa.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a ta Jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud, yanzu kuma ga labarin duniya kashi na biyu.
Jami'an sojin Amurka sun yi gargadi jiya Talata cewar matsin lambar da China ke yi kan Taiwan yana ƙara ba da damar yin kuskure ne, kuma watakila da yakin da ba a yi niyya ba. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta zargi Beijing da tayar da fitina a faɗin tekun Taiwan, tana mai gargadin cewar dabarun tsaro na iya yin tasiri. Jamhuriyar Jama'ar Sin ta ƙara yin himma domin tsoratarwa da matsin lamba ga Taiwan da sauran ƙawayenta da abokan hulɗarta gami da ƙara ayyukan soji da ake gudanarwa a kusa da Taiwan, tekun gabashin China da tekun kudancin China, wanda mun yi imani suna dagula al'amura kuma suna ƙara haɗarin yin lissafi. Sakataren labaran Pentagon John Kirby ya shaidawa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewar yarjejeniyar Amurka da Taiwan tana ci gaba da kasancewa mai ƙarfi. Muna da buƙatar dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin tekun Taiwan, kuma shi ya sa za mu ci gaba da taimakawa Taiwan wajen samun isasshen damar kare kanta, inji mai magana da yawun Pentagon. Muna roƙon Beijing da ta girmama yarjejeniyarta ga warware matsalar saɓanin ra'ayi cikin lumana. Wata guguwa mai zurfi ta haddasa zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa yayin da ta bi kan iyaka a arewacin Philippines, inda ta kashe aƙalla mutane 11 yayin da wasu mutane 7 suka ɓace. An kwashe dubban mutane a wurare da ambaliyar ruwan ya mamaye su, tare da bugun ruwan sama da iskar daga Tropical Storm Kapozu. Zaftarewar ƙasa ta binne gidaje a lardin Bangote na tsaunin arewacin ƙasar. Guguwar ta samar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kuma ta haifar da ambaliyar ruwa a yammacin lardin Palawan, inda ma'aikatan gadin suka ceto tsofaffi da ƙananan yara da suka maƙale a cikin gidajensu da ya nutse. Masu hasashen yanayi sun ce guguwar ta mamaye tekun kudancin China a ranar Talata, tare da iska mai cin zango mil 62 a sa'a ɗaya, ta nufi tsibirin Haina na China, sannan daga baya ta nemi yankin Vietnam.
Labarin duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da wata babbar kotu da ke zamanta a Mina a fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ba da umarnin cewa sabon sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Mu'azu na biyu daidai na ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na ƙalubalantar zaɓen. Masana sun fara fashin baki kan wannan hukunci da kotun ta gabatar. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
To akan wannan al'amari dai, na kira ma'ajin kungiyar lauyoyi ta jihar Niger, Barista Shehu Kagara, ga kuma fashin bakin da yayi akan lamarin.
Odan da shi mai shari'a ya bayar shine muke kira espace a turance, amma a hausance shine na wucin gadi ne kuma bai wuce kwana bakwai. To na tabbata shi mai Sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda. Sai ya tsaya ya ga iya gudun abin da shari'a za ta ce.
Na'am, yanzu ana nihin yanzu shi ya daina daukan kansa a matsayin sarki har nan zuwa kwana bakwai kenan.
Eh, haka ne, ko wanda bai yi ba lauya ba bai masanin shari'a ba inda ya ji turancin ya karanta. Zaka ga dokan ta ce an da oda ne an dakatar da shi na wucin gadi har zuwa lokacin kafin a saurari ainihin korafin da suka gabatar a kotu.
Na'am, to amma yanzu akan wannan odar da alkali ya bada, shi sarkin yana iya yin wani abu ko ko sai dai ya hakura kawai?
Shi ma yana daga gobe shi ma yana iya zuwa ya dauka kara ya ce bai da wannan odan ba.
A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta baiwa Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu takardar kama aiki a matsayin sarki a masarautar Kwantagorar, bayan da masu zaben sarki a masarautar suka zabe shi. To amma tun da farko daya daga cikin ƴan takarar barista Mika Anace da ma wasu daga cikin ƴan takarar suka yi korafi akan yadda aka gudanar da zaben, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani a wancan lokaci.
A matsayina na ɗan takara kuma Allah ba ni ina da ilimin lauya, na san dai akwai kurakuran da aka tafka a wurin saboda rashin faɗa mana.
Ba a baku dama kun sa wakilanku ba a wurin.
Eh, shi yasa mu ba mu ce ba mu san ma an yi zaɓe ba.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi ne?
Tun da ba a bi ka'ida ba na zaɓe, to wannan zaɓe mu ba mu san da shi ba, kuma ita gwamnati ta soke a sake wani zaɓe.
Yan takara 47 ne dai suka fafata, bayan da tsohon sarkin masarautar Alhaji Sa'idu na Maska ya rasu a cikin watan 9 da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adam Yalhikaya.
Domin fa Arewa da harjiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo muku ra'ayi ko shawarar gwamna Aminu Waziri Tambuwal na yanda ya dace shugaban Najeriya ya zama, ko matakan da suka dace shugaba ya ɗauka don magance rashin tsaro a Arewa.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamfa.
Abin da ke magana shi ne shugaba wanda a koyaushe zai zama kamar mangyada ka san baya bacci. Koyaushe aka tunkaro shugaba a tarar da shi, a same shi, a yi magana da shi a sauran sassanin al'umma da shugabancin kasa suna iya samun shi, suna iya hulɗa da shi, kuma suna iya samo shi a lokacin da ake buƙatar a same shi, kuma a ɗauki mataki a lokacin na gaugawa. Saboda shi a nan tsaro abu ne wanda zai iya faruwa yanzu nan, wanda ke buƙatar martani yanzu ko kuma ɗaukar mataki a yanzu. Amma idan ba a iya samun shugaba a ce a yi magana da shi a lokacin da abin ke faruwa, ai kaga akwai matsala. Kuma ga tsari na ƙasashe, kowa ya san cewa shugaban ƙasa shi ne commander in chief, wanda shi ne shugaban askarawa na ƙasa, wanda shi kaɗai ke iya ba su umurni a lokacin da kamata ya ba su umurni. To idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samun a kai ga shugaba a yi magana da shi, a jawo hankalin shi, ko kuma a ɗauki mataki na gaggawa, to kaga akwai matsala. To shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu, a yanayin da lokaci yake tafiya, shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi, yana iya ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba. Ai wannan kai kanka sai ka ba kanka ansa. Mun ga abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya, yadda suke tafiya haka ya kamata tafi. Kowane ɗan Najeriya ka tambaya zai gaya maka cewa a'a, ba haka ya kamata abubuwan da ke faruwa a Najeriya su kasance ba. Ya kamata a iska cewa shugabanci a koyaushe aka buƙato akwai wannan agaji na gaugawa, akwai wannan mataki na gaugawa, musamman kashi a tsaro.
Bayanan gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jihar Sokoto, kuma shirin Arewa a yau kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Nasiru Adam Yalhikaya.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Frank Manjak a wannan karo zai daura kan yanda yace arewa na kwance kan ma'adinai amma ba a cin gajiyarsu. Tamkarkarin maganar nan na Hausawa da ke cewa kaza da takon kan dami. Haka nan ya bayyana muradun zaman tare a matsayin mafita da za ta kai arewa tudun mun tsira ba tare da nuna bambancin kabilanci ko wasu bambance-bambancen da ka iya kawo sabani tsakanin al'umma ba.
Mukan ce muna da ma'adinai da adadin a kasa a bakin kuma muke fada waye je ko kuma ko Ministry of Solid Minerals yaushe ta tashi tana wannan hakin tana tono ta sayar ma duniya a samu kudin shiga ba wanda ma yake kokarin a yakan amma in ka samu illegal miners suna yi suna cin abincinsu sai a ce a je a rufe wurin yaushe za a yi South Africa a kan me take zama Afirka ta kudu a kan solid minerals in kudi ne babu ni ne ba ma son kudin ban ga dalilin da Nigeria za ta karɓi bashi ba gaskiya ban gani ba don muna da hanyoyi bil adadin da za mu samu mu siyar da kanmu mu tafiyar da kanmu lokacin da nake maka na je wurin Hassan Katsina.
Eh General Hassan Usman Katsina marigayi na.
Marigayi. Da na gama gaya masa sai ya ce to ka ce sunan kawa na gaya masa suna. Ita kai ne kake ba da labarai a Bauchi ita eh. Nake na gode. Ka ɗaga sunan Arewa. Ka ɗaga Arewa. In aka gaya ma wani mutumin kudu mutumin nan da kake jin sunansa kaza gurgu ne. Ba za su yadda ba sai ƙarya ne to amma na ganka na ji daɗi kuma na ga arewa ta bunƙasa ko yau na koma ga Allah an yi wani abu shi baba Buhari 2012 ba zan ɓoye maka ba yana zaune muka je gidansa a Kaduna ni da wani kwalliti na muna kos a Nipi na je an sa tabarma na tuna lokacin da na je wurin shi Hassan Katsina tabarma aka zauna a kai na je na same shi na gaishe shi lokacin yarsa ta rasu na je masa ta'aziya domin sun ji kullum ina maganansa amma mutumin ka fa rasuwa na ce wa aka ce min wane kan yana zaune a kan tabarma domin kamun wannan lokacin na kan masa waya na ce masa siyasan nan ga yadda za a yi lokacin da ake maganan maja maja nake look abin da aka zo da shi ya amince domin amincewa nan zai lire dinki ga nasara yau na yi waya bai dauka kuma ka san wani abu mutumin da yake rike da waya dinki personal assistant na gida nasa da chairman dina ne na yin yake aboki ba wai ban sani ba ranan da na je ma in tabbatar wa yake rike da waya sai na flashing number ya daga zai daga sai na kashe na tabbatar wane ne kamar bai taba gani na ba ke kai duniya yana chairman na auditor sai dukan ni da shi duka yan arewa ne ba abin da bambanta ne ni akwai addini ma ban sani ba ni akwai gari ban sani ba amma na yi aiki da shi so irin wannan attitude na rayuwa idan mun zauna da shi arewa ba za ta taba cin gaba ba idan mutumin da addini na ɗaya za mu zauna da shi idan mutumin da aƙida na ɗaya da shi idan mutumin da garin mu ɗaya idan mutum yau arewa idan muka ce mun raba kanmu kamar yadda yake rabe to ai gata nan da kano ya isa yi ma arewa mutum arewa magana ya isa ya yi magana amma arewa magana yanzu Najeriya duka yake wa magana yaro ƙarami yau ina samar da shekara 60 a ce yaro ne zai riƙe ka ƙafa abba Nasiru arewa ina bacci arewa ina
bacci Mr. Fred Manzak ya za a yi a ƙarshe ya za a farka daga ya arewa za ta yi ta farka daga barcin
abin da duk abin da za a yi dan uwana zo mu zauna zo mu ci tuwo tare in addini ne duk addini nan daga waje suka zo kristanci daga waje aka dauko ta musulunci daga waje aka dauko ta ko ba haka ba ba wanda muka tashi iyayen mu shi suka yi kuma bambancin da kake kawowa na addini na menene idan Allah yana so kai misali Nasiru ka zama Krista. Ya fi ƙarfin sa ne? Idan yana so ni Fred Manjak don musulmi, ya fi ƙarfin sa ne? Babu. Amma muka kawo ƙananan abu da ba za su yi mana komai ba, muka raba kanmu da shi. Idan da za su playing national anthem ɗinmu na da Nigeria we healthy, wallahi rikitarikitar nan wai mun iya komai, mun iya menene muka kawo wani abu wai national anthem. Nigeria we healthy, there are strong words that I think most of them are spiritual and they are affecting us.
Mr. Fred Manjak, mun ma nima na gode kwarai da gaske da wannan zantawa da muke.
Na gode.
Mr. Frank Manjak, mun gode kwarai da gaske, sai wani lokacin in mun sake zantawa. A ci gaba da zaman ritaya lafiya. Masu sauraro, da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Kuma Allah a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Namero Umar Makera da Yahya Dannu Azari, Allah sa na faɗa daidai, inda suka ce muna taya ɗan jarida a litera murnar sake shi da wata kotu ta yi a jamhuriyar Nijar bayan ya kwashe dogon lokaci a tsare. Da fata Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar musgunawa ɗan jarida da ake yi. To amin. Daga nan kuma sai saƙo daga Mahmud Salihu Kaura, inda ya ce muna roƙon Allah ya kubutar da mai martaba Sarki Hassan Attahiru, ya cika makonni hudu a hannun masu garkuwa da shi da ma sauran ƴan uwa al'ummar musulmai da aka yi garkuwa da su. Allah ya amintar da su a hannun waɗannan miyagun mutane. Shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau cewa yayi, duniya ina zaki damu, domin naga bayan tarin tallan matsaloli da ke addabar al'umman Najeriya, sai gashi kuma ruwan sama sun tsaya cak, gashi kuma shukokinmu ba su isa ɗebewa ba. Don haka wallahi jama'a, mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu, shi ne mafi alkhairi a gare mu. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga kawo mai ruwa Bajoga, inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu saurare, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email kenan, yanzu kuma sai labari a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis, yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a kasar Habasha. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake bude kan iyakokinta na ƙasa ga ƙasar Canada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafi ta coronavirus a watan gobe idan Allah ya kai mu. Kana an ji cewar jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tafiya zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin sama na kamfanin Blue Origin.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa muka kasance lafiya, sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.